To jama'a barkanku da wuni, barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa da Murya Amurka a wannan lasariya ta Laraba akan mitoci da dama da suka hada da mita 16.21 da kuma 25. A can jamhuriyar Niger ana jama'a tashar mu ta VOA Africa dake Yamai akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma gidajen rediyo nan masu zaman kansu irin su amfani da Fara da Lumad da Sarauniya da Dalol da Niya dake Kwani. A dunar gizo kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. To jama'a marhaban lale, muna farin ciki da tarbunku ga wannan shiri na yanzu. Ne Ali Mustafa Sakuto, kuma yau ina tare da Grace Aliyu da Abdu da za ta share mana fage da kanin labaran mu.
Haka yake, yan sanda sun bayyana yau Laraba cewa akalla mutane 17 aka kashe a jerin hare-haren kunar bakin wake da aka kai a arewa maso gabashin Najeriya jiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sabunta ikirarinsa na cewa zargin kwamitin yaƙi neman zaɓensa da ake yi da wata alaƙa da ƙasar Rasha bita da kullin siyasa ne irin wanda ba a taɓa gani ba a tarihin ƙasar. Kana Majalisar Dokokin ƙasar Zambia ta kafa dokar ta ɓace a ƙasar na tsawon kwanaki 92 bayan jerin gobara da aka yi a ƙasar.
To bayan kun gama jin labaran baki ɗaya, za mu kawo muku rahoto kan shi wannan batun harin ƙunar baƙin waken da aka kai a Maiduguri.
Kuma za ka wasu mutane daga ana musu jana'iza a kusan mutane 10 kenan shine wanda suka mace sakamakon tashin wannan faruwar.
Sannan game da wannan ƙarin hare-hare da ake ta samu ne, za mu tuntuɓi waɗanda abin ya shafa ciki har da soja. Kan magana su soja na Najeriya da ke cewa ya sun gama da Boko Haram.
Ko kaɗan ba su gama da su ba. Daga Januwari zuwa yanzu an kai hari 286.
Sannan a kotun ƙolin Najeriya da ke Abuja kuma.
Ba za mu bi mutane da bita da kulle ne ba, za mu yi ƙoƙari mu kawo haɗin kan 'yan jam'iyya, haɗin kai ta fannin demokaraɗiyya.
Ba ni da mai gida a siyasa, ni Ali Sharif ba ni da mai gida.
To wannan kan hukuncin da kotun kolin ta yanke ne kan shugabancin jam'iyyar PDP, ko ba wannan za mu kawo muku rahoto na musamman kan ko me yasa har yanzu ƙasashen da Faransa ta mallaka ke ci gaba da amfani da takardar kuɗin sefa, yayin da 'yan uwansu mallakar Ingila kowa yake da nashi kuɗi na kansa. Akwai kuma shirin mu na himma da kuma ra'ayoyinku na ima duka bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Yan sanda sun bayyana yau Laraba cewa akalla mutane 17 aka kashe a jerin hare-haren kunar bakin wake da aka kai a arewa maso gabashin Najeriya. 'Yan kunar bakin wake hudu ne suka kai hare-haren a birnin Maiduguri jiya Talata da dare, suka raunata waɗansu mutane 20. Galibin waɗanda harin ya shafa 'yan banga ne da aka fi sani da suna Sividan JTF a waɗansu wuraren binciken tsaro, bisa ga cewar jami'an 'yan sanda. Akalla ɗaya daga cikin 'yan kunar bakin waken da suka kai hare-haren na jiya Talata mace ce, bisa ga bayanin da wani kakakin 'yan Sividan JTF ya yi wa manema labarai. Ƙungiyar Boko Haram ta ƙara yawan amfani da mata da 'yan mata wajen kai hare-hare a kasuwanni da kuma wuraren binciken tsaro. Ƙungiyar Boko Haram ta fara tada ƙayar bayani a Maiduguri, babban birnin jihar Borno, shekaru 8 da suka shige. Ƙungiyar ta kashe sama da mutane 20,000, ta kuma tilastawa kimanin mutane miliyan 2,700 ƙauracewa matsugunansu a yunkurin ƙungiyar na kafa shari'ar musulunci. Harin da aka kai jiya Talata a birnin shi ne mafi muni da aka gani a cikin watanni.
To shugaban Amurka kuma Donald Trump zai je Faransa. Na ɗauko muku labarin da ba shi ba ne, zabo gyara. To shugaban Amurka Donald Trump ya sake sabunta da ikirarinsa na cewa zargin kwamitin yaƙin neman zaɓensa da ake yi da wata alaƙa da Rasha ba wani abu ba ne face bita da ƙulli irin wanda ba a taɓa gani ba a tarihin siyasa. Ya bayyana haka ne a saƙonsa na Twitter kwana guda bayan da babban ɗansa, wato Donald Trump Jr., ya bayyana wasu saƙonnin imel da suka nuna da shi da waɗansu manyan jami'an yaƙin neman zaɓen Trump ɗin suka gana da wata mace lawar 'yar ƙasar Rasha wadda ta yi musu tayin bayanan ɓatanci a kan abokiyar hamayyarsu, wato 'yar takarar shugaban ƙasar Amurka a wancan lokaci ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Donald Trump dai Jr. ya faɗa a wata hira da tashar talabijin ta Fox News jiya Talata cewa shi bai faɗa ma mahaifinsa wannan gana da aka yi ba. Ya kuma yi watsi da zargin cewa akwai haɗin baki tsakanin kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump ɗin da Rasha a matsayin shirme. Wakilan Murya Amurka a Majalisar Dokoki sun ce jincewa Donald Trump Jr. ya nemi bayanan ɓatanci kan Clinton kafin zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a watan Nuwamba ya girgiza 'yan majalisa, ya kuma haifar da martani mai zafin gaske musamman daga 'yan jam'iyyar adawa ta Democrats.
Shugaban Amurka Donald Trump zai tafi Faransa yau Laraba domin tattaunawa da za ta ba da ƙarfi kan yaƙi da ta'addanci tare da takwaransa na ƙasar Faransa Emmanuel Macron. Sannan kuma zai halarci bikin cika shekaru 100 da shigar dakarun Amurka yaƙin duniya na ɗaya. Shugabannin biyu za su gana gobe Alhamis a birnin Paris domin su yi taron kafin su taron manema labarai. Shugaba Macron na Faransa ya ce za mu tattauna akan batutuwa da suka shafi muradanmu duka, ciki har da waɗanda muke da bambancin ra'ayi a kansu idan akwai su, da kuma batutuwa da dama da muke aiki tare a kai waɗanda suka haɗa da barazanar ta'addanci da rikicin Syria da Libya, da kuma batutuwa da dama da dukansu muke da muradu kansu. Wani babban jami'in Amurka ya shaida wa manema labarai cewa fadar White House tana kyautata zaton lamarin Syria da haɗin kan tsakanin Amurka da Faransa tare da waɗansu batutuwa da suka shafi yaƙi da ta'addanci za su mamaye tattaunawar, yayin da mai yiwuwa za su tattauna akan abubuwan da suka biyo bayan taron manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 da aka gudana a ƙasar Jamus. Faransa tana cikin ƙungiyar haɗin kan da Amurka ke jagoranta, da ke kai hare-hare da jiragen sama kan mayakan IS a Syria da Iraki tun shekara ta 2014. An kai galibin hare-haren ne bana a Syria, inda mayaka suka maida birnin Raqqa ya zama shalkwatarsu. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To, a yunkurin da yake na warware rikicin da ke tsakanin Qatar da makwabtanta wasu ƙasashe hudu a yankin Gulf, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yau yana Saudiya, inda zai gana da jami'an ƙasashen da ke zargin ita Qatar din da goyon bayan ta'addanci. Za a da yi wannan tattauna a can birnin Jeddah ne kwana ɗaya, a bayan da shi Tillerson din ya sanar da cewa Amurka da Qatar sun saka hannu a yarjejeniyar da ta buƙaci ta Qatar din ta ɗauki matakan shawo kan ɗaukar nauyin ayyukan ta'addancin.
I am here in Qatar today carrying with me the same spirit which
yace ina na Qatar yau da irin himmar da shugaba Trump ya zo Riyadh da ita a watan Mayu. Burin Amurka daidai ne a kawar da ayyukan ta'addanci daga doron ƙasa. To, sai dai ƙasashen Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Laraba da Bahrain da kuma Misar sun faɗa a wata sanarwa, yayin da suke yaba yunkurin Amurka na yaƙi da ta'addanci, yarjejeniyar da aka sa hannu jiya Talata ba ta isa ba, kuma za su ci gaba da sawa ita Qatar ɗin ido sosai wajen daƙile ɗaukar nauyin ayyukan ta'addancin. Ƙasashen da sun yanke hulɗar diflomasiyya ne da Qatar a ranar 5 ga watan Yuni, inda kuma suka ɗauki matakin rufe hanyoyin sufurin ƙasa da na sama da ma na ruwa da ita Qatar ɗin. Ƙasashen da Saudiya ke jagoranta suna zargin Qatar da goyon bayan ayyukan ta'addanci, suka kuma ba Doha ɗin jerin shari'a 13 da suke nema ta cika. Jama'a, mun kawo muku labaran nan daga Washington a sashen Hausa na Amurka. To, bari mu shiga rahotanninmu, kuma za mu share fage da na wakilinmu na Maiduguri Haruna Dauda kan wani sabon halin ƙunar baƙin wake na Boko Haram.
Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane 19 da kuma wasu 23 da suka samu munanan raunuka sakamakon tashin wasu bumabumai da ya auku a daren jiya a wani ƙauye da ake kira Mulai Kalmari da ke dab da shiga cikin garin Maiduguri. Tun a daren jiya ne dai mazauna wannan yanki suka ji sun dinga jin ƙarin tashin waɗannan bumabumai da aka ce ya auku a wurare daban-daban guda hudu, wadda dukkaninsu 'yan ƙuna baƙin wake ne mata da suka dinga afkawa taron jama'a da misalin ƙarfe 10 da 'yan mintunan cikin dare. Na dai kasance cikin tawagar 'yan jaridu da ma jami'an tsaro da suka fara isa wannan wuri tun da sanyin safiyar yau Laraba. Ina muka ganewa idanunmu yadda abubuwan ya wakana kamar haka.
Zaka ina sai anguwar Mule Kalmari inda aka samu tashin goma a daren jiya, kuma zaka wasu mutane daga ana musu jana'iza kusan mutane 10 kenan sai ana shirin yi musu jana'iza maza ne a kwanci a nan wanda suka mace sakamakon tashin wannan bumabumai.
Mun kuma tantabi kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Damiel Chuku wanda shi ma ya zarci wannan ƙauye, inda ya mana ƙarin haske game da abin da ya wakana.
Some female suicide bombers, four of them precisely, found their way into the village. One of them targeted
Ya ce a daren jiya ne dai wasu yankunan bakin wake mata su hudu suka shiga wannan kauye na Kalmari, kuma a daidai lokacin da ake karban gaisuwar mutuwar wani a wannan kauye. Shine ɗaya daga cikin su ta afkawa matasan sa kan nan da ake kira civilian JTF, wanda ke kusa-kusa da inda jami'an tsaro ke sa ido. Kafin su ankara, ta tala bom din da ke jikinta, wanda hakan ne bayan sanadiyar mutuwar wasu jami'an sa kan da ake kira civilian JTF din su shida nan take, yayin da wasu kuma daga cikin su suka samu raunuka.
One of them managed to infiltrate the morning arena, detonated there about 11 people, including herself, the Sutai Bomba.
Ya ce ɗaya kuma ta shiga inda ake karɓan wannan ta'aziya ne, wanda ta tara bom ɗin da ke jikinta, inda nan take mutane 11 da ita kanta 'yar ƙunar baƙin waken suka mutu.
There was also another explosion at a place close by called Sabungari. So all together now we have about 19 people dead, confirmed dead.
Ya ce akwai wani bom ɗin kuma na uku da wata tada a wani wurin da ake cewa sabon garin Mulai. A yanzu dai haka muna da mutane 19 ne da suka mutu. Kwamishinan 'yan sanda Mr. Jamiel Chukwu ya kuma yi ƙarin haske game da mutuwar wasu civilian JTF ɗin da aka ce wannan bom ɗin ya ritsa da su.
Well, our record we have about 12 of them dead, while the remaining 7 are amongst the mourners.
Ya ce a cikin bayanan da muke da shi a yanzu hakan su 12 da suka mutu, sannan sauran guda 7 mutanen da ke karɓar ta'aziya ne. Yanzu dai adadin mutanen da suka mutu gaba ɗaya 23 ne, yayin da guda 19 suka kasance mutanen gari, hudu daga ciki kuma mata ne 'yan ƙunar baƙin wake da suka kawo wannan harin a daren na jiya, yayin da guda 23 kuma yanzu hakan ke jinya a asibitoci daban-daban da ke birnin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaishe ka Haruna, to dangane da karuwar irin wannan hare-hare na Boko Haram ne wakilin mu Abuja Hassan Mainaka ne ya jiyo martanin wasu da abin ya shafa kan maganar hukumomin soja na cewa tuni sun gama da 'yan Boko Haram din.
Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, a hira da yi da wata kafar talabijin ta kasashen waje, ya ce mayakan Najeriya sun gama da Boko Haram. A gefe ɗaya kuma, wata cibiyar da ke bin diddigin rigingimun Afirka mai suna SBM Intel ta ce bisa zahirin abin da ke faruwa a arewa maso gabas, daga watan Janairu zuwa yanzu, kimanin farin hula 200 ne Boko Haram suka hallaka a hare-hare fiye da 42, amma mutanen yankin sun ce adadin hare-haren ya fi 40 da biyu, da wacce kungiyar ke cewa kamar yadda Mutari Adamu Yarima sarkin Baburawa ke shaida man.
Ko kaɗan ba su gama da su ba. Yau fa a cikin yanzu ko wata guda ba a ga yaran nan har sun fara ba da notice a wa'ansu kauyuka wai mutanen waje su tashi. Ka duba fa tukunna fa daga January zuwa yanzu ni a lissafi yanda mu muka shiga wannan gurin muka yi bincike muka muke sirgawa duk abin da suke gudana. Yanzu a daga January zuwa yanzu an kai hari 286. Kullum ana kashe mutane, an hana mutane noma, an hana mutane su yi noma abin da za su ci a wajen, amma kullum sai ana maganin cewar wai an gama da su. Kullum mutane halaka suke suna mutuwa, bayan kuma wa'annan yara 'yan ta'adda suna ƙara kai musu hari.
Lokacin da na je hedikwatar sojan Najeriya, an shaida min cewar babban hafsa da mukarabansa ba su a gari, amma a hira da ni da shi a 'yan kwanakin nan, tsohon babban kwamandan rundunar operation lafiya dole mai yaƙi da Boko Haram Manjo General Leo Erabo ya shaida min cewa
within the northeast what you now find is a pocket of the Boko Haram terrorists.
Abin da ake gani a halin yanzu shine dan bushin mayakan Boko Haram da suka rage a zagayen tafkin Chadi da kuma kan iyakokin Najeriya da Nijar da Makamaru, sai kuma waɗanda suka makale a sassan jihohin Yobe da Borno. Masu lura da sha'anin tsaro a Najeriya dai na ganin kamar mayakan Boko Haram a 'yan kwanakin nan na ƙara samun ƙwarin gwiwa. To ko me janyo haka? Tambayar kenan da na yi wa tsohon babban kwamandan runduna ta 7 ta sojojin Najeriya da ke Maiduguri Manjo General JS Bindawa.
Ƙwarin gwiwa bane ba, kuma in ma ka ce ƙwarin gwiwa, shi dan ta'adda ko da yaushe yakan so ya duba ina ne abin da muke ce soft target, ina zai je ya yi ta'addancin shi ba tare da shi an taba shi ba. Sanza in kallura ID yawanci sukan je kauyuka ne ko su tare motoci su kwashi ganima yi no suna neman abinci. Ainihin gaskiya an rage karfin su, ba na ce an gama da su ba gaba daya.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To ga sheka Hassan, an jima kaɗan nan da 'yan mintoci za mu kawo muku rahoto kan dalilin da ke sa har yanzu ƙasashen da Faransa ta mallaka ba su daina amfani da kuɗin faranshi ɗin ba. Amma yanzu bari mu je Abuja, inda yau kotun koli ta ƙarasa maganar kowa ya shugaban PDP.
Na aiki ne da fitin Najeriya.
magoya bayan sanata Amin Makarfi bayan kotun koli ta tabbatar masa sahihancin shugabancin babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP da hakan ya kawo ƙarshen mulkin sanata Alimadu Sharif. Min Shari'a Boderot na kotun koli ya ce Sharif ya shigar da kararraki 10 a kotuna don jawo Makarfi illa sakamakon nada shi shugaban kwamitin riko na jam'iyyar a taron Fatakwal. Makarfi dai wanda 'yan jam'iyyar suka yi masa zobe da nuna tamkar sun tsira daga ciwon hawan jini da ya kama su ya nuna farin ciki.
Mun gode mu algalin da suka da suke gaskiya kuma mun gode mu 'yan jam'iyyar da suke juriya har zuwa nan lokaci. Ba za mu bi mutane da bita da gulle ne ba, za mu yi kokari mu kawo haɗin kan 'yan jam'iyyar da haɗin kai ta fannin demokradiyya.
Jagoran garan Bawal ga PDP Shehu Gaban ya ce yanzu kam gurinsa ya cika.
Ai ni ba wanda ya fannin murna a Najeriya yau domin ni na fara yaƙi da Sharif, ni na fara faɗa cewa ba a bi doka ba.
Sunana Bala Bello Tinka, kusan zan ce ba jam'iyyar da ba ta da irin matsaloli irin nata, kuma za mu amince da abin da kotu ta yanke, za mu yi wa kanmu hukunci mu bi abin da shugabanninmu suka faɗa.
Da yawa magoya bayan sanata Ali Sharif ba su halarci kotun ba, tamkar sun san abin da za a rina. Wasu kuma suka yi watsayar dila, inda mataimakinsa Kairu Ojigbo ya fito yana murmushi koko yaƙi. Amma duk da haka sai da wasu suka yi masa ele. Ta wayar salula mai ba da shawara ta fuskar shari'a na PDP ta bangaren Sharif, barista Bashir Maidugu ya ce komai ya yi farko zai yi ƙarshe.
Ai ba magana fushi, ni daman na taɓa gaya maka a cikin wannan biyoyi din cewa ai ko mu muka ci alhamdulillah ko su suka ci alhamdulillah ba wani magana fata. Ai daman siyasa ko ka ci ko ka faɗi, haka kuma a shari'a za mu ba su goyon bayan da muke suke bukata, you know, a su yi nasara. Shi kenan abu da zan ce kenan.
Tuntuni Ali Sharif kenan ta matsa masa lamba aka yi yana zaman sa gida wai ya zo ya jagoranci jam'iyyar.
Na yi gabana shekara 8, na shiga Senate so 3. A rayuwar na duk abin da na yi ba ni da mai gida a siyasa, amma ina da yaran siyasa. Ni Ali Sharif ba ni da mai gida.
Gwamnan Nyesom Wuke na Rivers da tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido sun halarci zaman kotun. Nasura da Malika Imran Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ka Nasiru, to yau da dare a shirinmu na karfe 9:30 za mu buɗe layukan wayar mu ba ku dama ku faɗi albarkacin bakinku ku ba mu martaninku game da wannan hukunci da kotun koli ta yanke a Najeriya kan shugabancin jam'iyyar. Yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar, inda Tundazu Yusuf Abdullahi ke jira ya gaya mana me yasa har yanzu ƙasashen da Faransa ta mallaka ba su daina amfani da takardar kuɗi ta sefa ba ne.
Kasashen dai na Afirka 14 ne ke amfani da kuɗin na sefa, waɗanda ake kira kasashen Afirka renon Faransa. 8 a yammacin Afirka da kuma 6 a tsakiyar Afirka. A hukumance dai kuɗin na sefa sun soma aiki ne a ranar 26 ga watan Desamba na shekarar 1945. Ko da yake bayan tafiya ta yi tafiya, wasu ƙasashen na Afirka sun dawo daga rakiyar kuɗin na sefa a lokacin mulkin Emazanjiya. Ƙasashe irin su Guinea Conakry da Mali da tsohuwar Zaire da a yanzu ake kira Jamhuriyar Congo Demokradiyya kafin daga bisani su sake dawowa. To sai dai ayar tambaya a nan ita ce me yasa ƙasashen na Afirka renon Faransa ke ci gaba da amfani da kuɗin sefa, saɓanin ƙasashen Afirka renon Ingila ke amfani da nasu kuɗin na ƙashin kansu. Dr. Sole Abdullahi, masanin tattalin arziki a Jamhuriyar Nijar, ya bayyana mana dalilan da suka sa haka.
In ka ɗauki ƙasashen Ingila, ai lokacin da suka sami 'yancin kansu suna da kuɗaɗe wanda suke ake ce ma shilling, livre sterling da sauransu, da pound da wani ne, duka samfari na kuɗaɗe na Ingila. Sannan mu kuma muna da kuɗi wanda suke ƙasashe kuɗin halisan kwaran shi ne wanda ake ce ma France sefa. Mu sai muka yarjejeniya da Faransa na cewa ko da mun samu mulkin 'yancin kanmu, to za mu ci gaba da amfani da kuɗin da ta sarrafa mu. Su kuma an ce ƙasashe sai zamanto da suka samu mulkin 'yancin kansu, sai kowanne ne suka gano da cewa ai babu wani 'yancin ka da kake samu in ba ka da 'yanci na sarrafa kuɗinka.
A cewar Sole Abdullahi, da wuya ƙasar Faransa ta bar ƙasashen Afirka da ta mallaka su samu nasu kuɗaɗe na ƙashin kansu idan aka yi la'akari da ribar da ƙasar Faransa ke samu albarkacin kuɗin na sefa.
Sai mun ɗauki kishi 40 zuwa 50 ma na kuɗin wa, mun aje shi cikin betulmani na Faransa. Wannan kuɗi su ne za su ba da kamar garanti ɗin kuɗin sefa da muke samu.
To sai da nasa ɓangare Siraj Isaka, masanin hada-hadar kuɗaɗe a Nijar, ya bayyana cewa lokaci ya yi da shugabannin ƙasashen Afirka renon Faransa su yi wani yunkuri na samun 'yancin kansu a fannin hada-hadar kuɗaɗe.
Kamar tahiya ce, ka ce za ka dogara da ƙahon wani, ai ba yiwuwa ka tahiya. Kenan dole cilas ƙasashenmu kamar yadda ka diba ƙasashen da Ingila ta yi reno. France sefa sai an je horon shi ta yi certifiye. Mu ba mu da mone nan zancen da ake. Mone mu yadda horon shi ne ta gada ma a yi, yadda su gada ma su karya kuɗin za su karya su kun ba wanda ya sai hana su.
To sai dai duk da wannan kalubalen shugabannin kasashen yammacin Afirka sun yanke shawarar kirkiro da nasu kudaden na bai daya nan zuwa shekarar 2020 abinda wasu masharanta ke gani wai da wuya. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Nyamai, Jamhuriyar Niger.
Abinda ke kasa turawa tana shigo ni jaraban ta kasa mali.
To gaishe ka Mallam Yusuf san da aiki. Kada ku manta a shirinmu na dare zamu ba ku dama ku ga mana ra'ayinku kan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke yau kan shugabancin jam'iyyar PDP. Yanzu mu nan fa safiya ce karfe 11:20 na safe ga shirinmu na
imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Alhaji Salimin Mamman wanda ake wallaka bi da dan Agades. A cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin kasuwancin motoci wanda yake yi kuma anan zamu dora. To amma malamin mamman ya burge ka ci gaba da kasancewa cikin wannan sana'a ganin cewa kuma
ga abin da ya burge ni ka san komi sana'a da kake in ya zama na aikin kanka ne kake ba wani kake ma aiki ba. To kaga baka da matsala tunda wannan aikin kaina ne nake ba wani ba nake ma aiki kenan lokacin da naga dama in tashi daga kwana in tayi wurin aiki da in naga da ba ni iya yi zama na ba sai na tambayi wani ba sai na nemi wani mai gidana ba in ce yau ba ni iya tafiya in nemi a ba ni hutu a wannan aiki na ne na kaina aiki ne namu na kamfani in ka tayi ka samu ne kamfani ke rayuwa in baka samu ba kenan babu wani bayani.
To malamin man shekaru 18 ka kwace na America.
Eh lalle haka ne.
Sha hudu daga ciki kana sana'an kanka ne.
Kuma sana'a kaina ba.
Ka taba aikin company ko gwamnati da kasuwanci da aikin gwamnati in za a baka zabi ko kuma wani kake gajin yahi.
To Alhaji ka san dai shi kasuwanci ba a gama shi da kowane irin aiki duniya in dai Allah ya yarda. Kasuwanci daban ne shi. In dai za ka yi harkar kasuwa ka tsaya kuma shi sabilillahi ka yi yanda Allah ya ce to ba za ka kumeta ba abada. Ka san in ka zama da za ka tsare gaskiyarka ka nemi halalinka ba za ka hada da haramun ba to Allah yana rufa ma asiri ta ko to kaka in Allah ya yarda.
To na san kayan ka baro gida Niger ka zo nan ɗayan biyu dai kana guda ko aikin gwamnatin kake ko kuma kasuwanci kake yi?
A kasuwanci nake tun tasa ta ma dama ban taba aikin gwamnati ba ko gida kuma ban taba aiki ba tun da nake.
To ya kan kasuwanci gida da kasuwanci nan?
Eh to ai ka san kasuwar gida da ta nan nan ka gani ai kasuwar Amurka daban ce yanzu ka gani nan in kana da yanzu ba ka ga kamar gidajen mai ba ai kana ga wani gidan mai da wani gidan mai sai ga an samu tsere santi 20 ma kusa da kusa kuma ba mai cada mi ka sai da kaza ko to ba ɗaya bane nan wuri abinda ka so ka farashin da kaga dama ne zaka iya saida nan ko a shaguna eh kana tar da wani shago inda ba na wannan manyan shagunan nan kamar shaguna na mutanen mu haka kamar na yan Najeriya ko yan Ghana in ka tai kana tar da farashi wani wuri yanda ka tarra shi nan sai ka tar da wani akwai tsirayya mai yawa tsakanin su eh saboda nan kasuwa inda take da dadi ka bi ka'idar ka dai in ka bi ka'idar ka ita Amurka inda ka tsaya ka dokar da suka kafa ka bi ta zaka zauna lafiya ko da kowa ba mai damuwar ka.
Dama abin nake so yanzu in ce ma kenan to ya ka ga rayuwar nan idan ka kwatanta shi da rayuwar gida akan abubuwa daban-daban.
To ita rayuwa tana alaji alhamdulillahi in za ka shekara 100 nan kasar kana yawo in dai ba kai ka shiga hanyar wani ba ba wanda ya kula da abin da kake ci kowa harkar gaban shi yake babu wani zancen wani ya sa ido gare ka kaza kake kaza in dai hanyar gaskiya ka kiyaye ka'idodin kasar su ka kiyaye ba kai kuskure ba to za ka zauna lafiya fiye da yadda ba ka zato za ka zauna lafiya.
To ya dangantaka take ya kaga dangantaka tsakanin su mutanen kasan da ire-iren mu da muka zo cirani?
To su mutanen kasa mun zauna tare da su kuma mun ga iri-iri kaga ba Afirka in ba ka shiga harkar shi ba ko gaida ka ba ruwan shi da kai iyaka kuma in kofa ce yanzu ka zo za ka shiga ya yana gaban ka yana iya bude ma kofa ka shiga ya baka girman ka ko bai damu da kai ba yana wannan in wurin sayan wani abu ne ka ta yanda layi yake ko dan shugaban kasa zo layi ne zai shiga babu wani mai zowa ko mutum ya zo da tuni a layi zai shiga ba zai gwada maka shi iko bane ko menene zai baka daraja ka kai ma kuma ka bashi matsayin shi na mai tuni
na iko bai da tasiri ka dai abin da ya dace kenan
eh a nan wurin indai ka zama na aikin ka ba ruwansu da su gwada maka amma indai ka zama na aikin ka zaka yi sabillahi ba za su shiga harkar ka ba ruwansu da harkar ka kai dai ka kiyaye
to alhaji mamman iyalin shi nan ne koko suna jira Niger
eh to ina da na yi aure nan na aure wata ƴan Niger eh ina da iyali nan
kaddara wani ya kira ka daga Niger yanzu ya ce maka malamin ina so in zo America da zama saboda na kuna can zauna kuma kun dade wani irin shawara zaka bashi
ai sai zo kasa ce da ita dai America baka zo aka ce ka rasa aiki wannan babu ko da yau suka ga gaya nan da titi ba kana ce kana ga an rubuta ana son ma'aikata wannan ho aiki akwai shi balle ga jihar da mu
aiki kasa kasa kenan
eh akwai aiki alhamdulillah tunda kaga kamfanin da nai aiki da dala 9 da santi 50 ake fara dauka mutum yanzu farko abin da ake fara dauka ma dala 14 dolar 14 ake fara dauka ka awa daya
kuma kai awa nawa akalla
awa 12 zaka yi kai kwana uku awa 36 kuma kana so ka koma kai wani kwana an akwai overtime ka samu ka dan kare ko awa 20 haka
kuma kana yi kudin ka ba za su ciwon kai ba
a to inda suka ciwon kai daga wajen ka ne suka ciwon kai
a me yasa
yasa to in ka je ka shiga wani harkar da ba za ka ba ka kashe kudin ka kasa su mukunya hanya kenan kaga ciwon kai daga wajen ka ne ya zo ko
a wai ina nuni in ka gama aiki za a biya ka kudin ka ba da bata lokaci ba
shak za a baka ka tai in kana so a maka direct deposit a baka ka zuba cikin daga can a zubo ma cikin kwant cikin ka dauka an kuma shakkin ka za a baka hannu da hannu ka tai banki ka canza wannan kai ka sani
to Allah sale yau ma kamar kullun lokaci ya daga mun hannu ma sare a tarbiye mu a cikin shiri na gaba yanzu a madun bakon namu Alhaji Salamu mamman wanda ake walgabi da dan Agadas sai Julie Gresham what today da sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
ga da busa she ta kalaga in fulani
ko ga sheka Ladan yanzu ga rayuwar ku
Sabonmu na farko ayyuke ce Assalamu alaikum BOA Hausa hakika karshen tika tiki tik hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke na bayo bangaren Sanata Ahmad Bakarfi Nasara na zama shugaban jam'iyyar PDP yayi daidai dama ayi ramin ƙarya ƙorare ne da fatan bangaren PDP na Sanata Ali Sharif za su rungumi kaddara su hada kai da bangaren Makarfi dan a gudu tare a tsira tare sako daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina sai wannan sakon kuma yace muna roƙon Allah ya dawo mana da shugaban Muhammadu Buhari gida lafiya ya ƙara masa lafiya da ƙarfin guwar jajircewa a gun jagorancin ƙasar mu sako daga Abdul Malik Sa'idu mai Buredi ta Sharbagu Gusau sai sakon mu na ƙarshe yake cewa muna jajanta mu al'ummar jihar Borno dangane da wannan mawuyacin hali da suke ciki na tashin bamabamai a jihar da fatan Allah ya kyauta afkuwar hakan a gaba amin sako daga Comrade Sanin Shaga kofar ƙaura Katsina
to a gaishe ka nazar sai shirin mu na ƙarshe labaran mu a takaice ga Grace
Bari mu faro da wannan labari daga Zambia inda yace majalisar dokokin kasar ta kafa dokar ta baci a kasar ta tsawon kwanaki 90 bayan da shugaban kasar ya bayyana buƙatar daukar wannan matakin makon jiya. Lamarin da mai yiwuwa ya ƙara ruruta rikicin siyasar kasar masu sharhi kuma kan lamura suna cewa yana iya kashe guwar masu zuba jari da ake buƙata a kasar da ke dogara ga jan ƙarfi. ‘Yan sanda sun bayyana yau Laraba cewa akalla mutane 17 aka kashe a jerin hare-haren ƙunar baƙin wake da aka kai a arewa maso gabashin Najeriya. ‘Yan ƙunar baƙin wake hudu ne suka kai hare-hare a birnin Maiduguri jiya Talata da dare suka raunata waɗansu mutane 20. Galibin waɗanda harin ya shafa dai ‘yan banga ne da aka fi sani da suna civilian JTF a waɗansu wuraren binciken tsaro bisa ga cewar jami'an ‘yan sanda. Akalla ɗaya daga cikin ‘yan ƙunar baƙin waken da suka kai harin jiya Talata mace ce bisa ga wani da yake kakakin ‘yan civilian JTF ɗin da ya yi wa manema labarai bayani.
To bari mu ja miki barki a nan naki na harba ƙara labarai. Jama'a bane ya sauka kenan a daidai wannan lokaci sai mun dawo muku da ƙarfe 9:30 na daren yau in Allah da kamar da nace kar ku manta na san da yawan ku sun kagara su bayyana ra'ayi game da wannan hukunci da aka yanke yau. Na shugabancin PDP a Najeriya to za mu bude layukan mu ba ku wannan dama din a madadin dukkan mu a nan sashen musamman Amurka musamman ita Grace Alheri Abdu da Julie Ladis Gresham da injiniyoyin mu Ali Mustafa Sakutan yanzu sai ku shirya ku tarbi tawagar yau da gobe